This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da safiyar wannan rana. Masu sauraro assalamu alaikum. Aisha Mu'azz ce tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na safi yau Talata 14 ga watan Mayu shekarar 2024. Da fatan an waye gari lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labaran.
To rawatani daga Gaza na cewa kayayyakin agaji na karewa yayin da manyan hanyoyi biyu da ake tsallakawa na kusa da Rafah suka ci gaba da kasancewa a rufe a ranar Litinin. Michael Cohen, wanda a da hadimi ne kuma lauya ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump, ya faɗa wa kotu cewa Trump ne ya ba shi umarni ya biya jarumin fina-finan batsa Stormy Daniels $130,000. Shugaban yan adawa a Chadi Success Masra ya shigar da karar kalubalantar sakamakon zaben da ya shugaba Muhammad Idris Deby ya samu nasara.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, yayin da matsalar rashin ayyukan yi suke dada ta'azzara a Najeriya, za ku ji ra'ayin wani dan Najeriya akan abin da ya sabbaba wannan matsalar.
Abin da ya kamata mutanen mu su gane shine ba wai ka ce sai kanka yayi degree ko yayi karatu ya zama doctor ya zama menene ba, amma kuma kai tunaninka kawai ya shiga gwamnati ya mata aiki dan ya zama wani abu.
Za a ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan alƙaluma sun nuna cewa ƙasar Zambia ta fara farfadowa daga tarkon cin hanci da rashawa.
Cikin shekaru 10 Zambia tana yin ƙasa, kuma a cikin shekaru 3 da suka gabata muna akan maki 33 daga cikin 100. A yanzu mun samu ci gaba zuwa maki 37.
A yau kamar duk ranar Talata, Aliyu Mustafa na tafa da shirin tsaka mai wuya, kuma a wannan makon shirin zai nazari ne akan zargin da ake yi wa tsohon shugaban Niger Isu Muhammadu da hannu a kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. Amma kafin mu kai gaba gabatar muku da duk waɗannan ga Mahmud da labaran duniya kashi na farko.
To jama'a assalamu alaikum. Rahotanni daga Gaza na cewa kayayyakin agaji na karewa yayin da manyan hanyoyi biyu da ake tsallakawa na kusa da Rafah suka ci gaba da kasancewa a rufe a ranar Litinin. Hakan na faruwa ne yayin da masu ayyukan agaji ke ta faɗi tashin ganin sun raba sauran kayayyakin agajin da suka rage ga ɗaruruwan dubban Falastinawa da suka rasa mahallansu.
The average number of trucks that got in last month was 200 a day.
Tess Ingram, jami'a a hukumar UNICEF kenan, take cewa adadin dogayen motocin da kan shiga cikin Rafah a watan da ya gabata a kwana guda 200 ne, idan a kwatanta da 500 da kan shiga yankin kafin fadan ya kazance. Yayin wani taron manema labarai da ya yi a ranar Litinin, mataimakin kakakin Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq ya ce za a dakatar da ayyukan raba kayayyakin agaji a yankin na Rafah da ke kudancin Gaza. Ya kara da cewa halin yanzu suna taka tsantsan wajen raba man fetur ɗin da ke hannunsu saboda ya kusa karewa. Farhan ya kara da cewa an kashe wani ma'aikacin Majalisar Dinkin Duniya, an kuma jikkata wani a Gazar a lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa wani asibitin Turai da ke yankin na Rafah. Tuni har babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi alawade da harin, ya kuma buƙaci a gudanar da cikakken bincike. Michael Cohen, wanda a da hadimi ne kuma lauya ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump, ya faɗa wa kotu cewa Trump ne ya ba shi umarni ya biya jarumar fina-finan batsa Stormy Daniels $130,000 a matsayin toshiyar baki kwanaki kaɗan kafin zaben 2016. Cohen ya ce an biya Daniels kuɗin ne don ta yi gum da bakinta kan wata mu'amala ta lalata da take zargin ta yi da Trump, kuɗaɗen da shi Trump ɗin ya saka a matsayin kuɗin aikin lauya da ya biya Cohen.
Cohen testifying, Trump told him it would be a total disaster for the campaign.
Wakiliyar kamfanin dillancin labarai na AP ta ce Cohen ya faɗa wa kotun cewa Trump ya ce masa za a iya wa yakin neman zabensa mummunar illa idan wannan labari ya fita. Yana mai cewa a lokacin Trump ba ta matarsa Melania ke yi ba, batun yakin neman zabensa ne kawai a gabansa. Tsohon hadimin na Trump ya kwashe sawa'i da dama, yana ba da shaida akan Trump a kotun ta New York a shari'ar da ita ce ta farko da aka taɓa tuhumar wani tsohon shugaban Amurka da aikata laifi. Ana tuhumar Trump ne da laifuka 34 kan ba da bayanan ƙarya a harkokin kasuwancinsa, saboda ya rubuta kuɗin da ya biya Cohen a shekarar 2017 a matsayin kuɗin aikin lauya, maimakon ya bayyana su a matsayin kuɗin toshiyar baki da aka biya jaruma Daniels. Fadar gwamnatin Amurka ta White House a ranar Litinin ta ce tana iya bakin kokarinta wajen ganin an gaggauta aika makamai ga Ukraine don tunkarar dakarun Rasha a yankin Kharkiv da ke arewa musu gabashin kasar. Mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar White House Jake Sullivan ya faɗa wa manema labarai cewa nan ba da jimawa ba Amurka za ta sanar da sabon tallafin kayan soji da za ta aika wa Ukraine.
Was a detailed conversation about the situation on the front.
Sullivan ya ce muna da cikakkun bayanai kan halin da Ukraine ke ciki a fagen daga musamman ma kan irin makaman da suke bukata don su kare kansu. Rotani dai sun yi nuni da cewa dakarun Rasha sun ninninka na Ukraine yayin da suke dakon tallafin na Amurka. Cikin 'yan kwanakin da suka gabata, Rasha ta karbe ikon yankin da girmansa ya kai kilomita 106 da kuma ƙauyuka 7. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa Mahmud zai karanto kashin labaran na biyu. Yanzu dai ga rahotonmu na farko daga nan Amurka. Ganin yadda matasa a Najeriya suke kukan rashin ayyukan yi bayan kammala karatun jami'a, a wani bangaren kuma 'yan jari hujja sun kafa sana'ar samar wa matasan aiki akan wani farashi. Injiniya Burhanuddin Abbas Mashi cikin wata hira da na yi da shi a ofishin muryar Amurka a nan Washington DC yayin wata ziyara ya bayyana buƙatar ɗauke kai daga dogaro da aikin gwamnati zuwa koyon sana'o'in hannu don dogaro da kai. Bayan da na yi masa tambaya akan irin guzirin da yake tafe da shi, sai ya ce:
Gudunmuwar da zan bada ba ma ta magana fanni na bane ba misali, amma ta fanni ne wanda ya shafi jama'a gaba ɗaya misali. Anan kamar ina maganar Najeriya. Muna da mutane, muna da al'umma da yawa. Population namu na Najeriya yana da yawa. Akwai mutane marasa aikin yi da yawa, matasa. Kuma muna da matasa da yawa, kusan su ne majority yanzu, su suka fi yawa a cikin
al'ummar
musamman ma arewa. Matsalar da ake samu, abin da ma nake so in yi magana musamman shine, abin da ya kamata mutanen mu su gane shine, ba wai ka je makaranta ka ce sai ɗanka yayi degree ko yayi karatu ya zama doctor ya zama menene ba, amma kuma kai tunaninka kawai ya shiga gwamnati ya mata aiki dan ya zama wani abu. Ya kamata mutum yayi tunanin wani sana'a zai yi wanda zai tafi da wannan karatun nashi na boko, saboda ɗaya dai aikin ma babu shi, sannan kuma ga abubuwa da yawa wanda zaka iya yi indai ba kasala gare ka ba. Akwai abubuwa da yawa da zaka iya yi na sana'a da sauransu, zaka iya koya. Kuma muna da ita kanta gwamnati tana da yanzu akwai wani National Board for Technical Education. Shi wannan board din suna da wasu tsare-tsaren da suke yi, programs da suke yi na koya ma yara skill acquisition, ayyukan hannu na sana'o'i da sauransu. Ka zo ku dan ba da wani abu kadan a tara ku a nuna maku, okay, misali ya ake yin aikin sana'an walda na karfe, wanda zaka iya zuwa ka yi kofan karfe, wanda za a yi magida, zaka iya zuwa ka yi abubuwa dai gasu nan kala-kala wanda zaka iya koyo ka yi. Sai kaga idan ka rike su ka tafi da karatun naka, sai ya zamana ma lokacin da ka gama karatun shi zai kara inganta wannan sana'ar da kake yi ka ci gaba. Wannan yafi akan ce kai sai aikin gwamnati, a'a sai na zama wani, a'a sai na shiga siyasa na yi menene, wannan ana karancin shi kwarai da gaske.
Kai maganar sana'o'i, misali ko zaka iya irin sana'o'i ku daya ko biyu da matasa za su iya,
misali kamar sana'a ta koyon yin haƙan ruwa, misali ruwa na bohol wannan, za a iya koyo, kana iya zuwa wurin waɗanda suke wannan aikin ka koyi yanda ake sana'an. Kuma gwamnati tana da hanyoyin tallafi waɗanda za su iya baka, wanda kila misali za su iya baka wasu 'yan kuɗin da za ka iya ɗan farawa da ɗan kaɗan. Zan ɗan samu wani ɗan mashin wanda zan iya amfani da shi in iya yin wani abu wanda dai bai yi nisa haka ba. Kin san a hankali ake growing, ake girma har mutum ya kai ga yana da capacity din da zai iya yin irin ayyukan da yake so. To kin ga anan idan aka koya mutane yadda ake yin irin wannan zai amfane su, za su iya zama, indai mutum yana da hazaka to zai iya zama on his own. Kamar yadda shi dan uwana Malam Abubakar Musa Macika wannan sana'a shi ce kuma tun daga scratch ya faro, gashi nan yanzu ta kai ga yana da kamfani babba wanda yana daukan ma'aikata da yawa, yana da mashinoni, mashin na ayyuka wanda ake haƙa rijiyar ruwa ko da za ta kai mita 1000 ne kasa, yana da mashin din da zai iya yin wannan da sauransu. To kun ga wannan yana da amfani.
Injiniya Burhanuddin Abbas ma shikenan a wata hira da na yi da shi a nan Washington DC. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Mahmud da sauran labaran duniya.
To shugaban yan adawa a Chad ya shigar da karar da ke kalubalantar sakamakon zaben da ya ba shugaba Muhammad Idris Deby nasara a zaben da aka yi a ranar 6 ga watan Mayu. Matakin da success Masar ya dauka na garzayawa kotu na zuwa ne yayin da kafafun yada labaran kasar suka dauka kara kan wani hukunci da ya haramta musu ba da labaran da suka shafi rikicin da biyo bayan zaben da aka yi. A ranar Litinin kotun kundin tsarin mulkin kasar ta Chad ta karbi karan Masar wanda ya zo na bi a zaben da aka yi inda ya nemi da a soke zaben baki dayansa. Hukumar zaben kasar da ake kira ange ta ce shugaba Muhammad ya lashe zaben da kashi 61 cikin 100 na kuri'un da aka kada yayin da Masar ya samu kashi 18. Kashi 50 cikin 100 na kuri'un da aka kada dan takara ke bukata kafin a ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zabe. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce za ta dabbaka matakan kariya ga masu karmata bayanan da suka shafi ayyukan cin hanci da rashawa a harkokin kasuwanci da na ma'aikatan kasar. Wata mata mai suna Martha Ngoyi da ta kwarmata wasu bayanai kan cin hanci da rashawa a ma'aikatar sufurin jirgin ƙasa a ƙasar ta Afirka ta Kudu kan yadda aka bada kwangilolin miliyoyi ba bisa ka'ida ba a shekarar 2021 ta rasa aikinta kuma har ta kai ga ammakata a kotu. Masu fafutukar ganin ana kare masu karmata bayanan sirrin sun ce akwai buƙatar a samar da wasu matakai waɗanda za su taimaka wajen kare masu fallasa rashawa a ƙasar.
Gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rahotonmu na biyu kuma zai kai mu kasar Zambia inda ma'aunin matsalar cin hanci da rashawa a Zambia ya nuna cewa kasar ta samu cigaba a karon farko cikin shekaru 10 kamar yadda kungiyar Transparency International a kasar ta sanar. Hukumomi a kasar sun ce kwalliya ta fara biyan kudin sabulu a dagewar da suka yi wajen karfafa bin doka da oda a kasar. Ka fassara rahoton Kathy Short daga Lusaka.
Babban director na kungiyar Transparency International ta Zambia, Maurice Nyambe, ya shaida wa muryar Amurka a Lusaka cewa kididdigen cin hanci da rashawa wani bincike ne mai muhimmanci da ake gudanarwa a duniya. A halin yanzu ita ce ma'aunin cin hanci da rashawa da aka fi amfani da shi a duk duniya.
Zambia has actually improved by 4 points.
Zambia ta samu ci gaba da maki 4. A yanzu kuma ci gaba tana gudana ne daga maki 1 zuwa 10. Sifili na nufin baku tabuka komai ba ta fuskar cin hanci da rashawa wanda shine mafi muni. Yayin da kuma maki 10 na nufin kasa ba ta da wata matsala da ta shafi cin hanci. A cikin shekaru 10 Zambia tana yin kasa kuma a cikin shekaru 3 da suka gabata muna akan maki 33 daga cikin 100. A yanzu mun samu ci gaba zuwa maki 37.
A cewar Transparency International, ana amfani da ma'aunin kasashe na cin hanci da rashawa ko CPI domin tsara jadawalin kasashe ta hanyar fahimtar matakin cin hanci da rashawa a bangaren aikin gwamnati kamar yadda bincike da ra'ayoyin suka bayyana. CPI ta bayyana cin hanci da rashawa a matsayin yin amfani da mukami ba bisa ka'ida ba domin wata bukata ta kashin kai. Rahoton bincike na IMF na 2023 kan mulkin Zambia da cin hanci da rashawa ya nuna cewa cin hanci da rashawa ya haddasa ayyukan gine-gine da yawa sun yi tashin goron zabi a lokacin mulkin shugaba Edgar Chagwa Lungu tsakanin 2015 da 2021. Ya kuma bayyana cewa an gano dimbin albarkatun kudade da aka kashe ga ayyukan samar da ababen more rayuwa kamar gina titina a matsayin hanyoyin cin hanci da rashawa. Bayan tasiri ga tattalin arziki, kungiyar fafutukar hakkin mata ta Zambia, National Women's Lobby, wata kungiya mai zaman kanta mai fafutukar tabbatar da daidaito tsakanin mata da mata, ta bayyana cewa shugabannin mata a Zambia sun fuskanci tarnaki wajen samun damar shiga siyasa saboda cin hanci da rashawa.
A yanzu martani ne ga abin da muke ta fafutuka a kansa. Muna ba da shawarwari don rage cin hanci da rashawa domin mata su yi aiki cikin ƴanci a cikin yanayin da babu rashawa, saboda cin hanci da rashawa yana rage yawan mata a cikin harkokin mulki da jagoranci.
Felix Nkulukusa, sakataren baitul malin Zambia, ya nanata wadannan gwamnatinsa na yaki da cin hanci da rashawa a wani taro na baya-bayan nan a birnin Washington.
Mun kafa hukumar kwatuka da rori inda baya ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa. Mun gano hukumomi kusan 21 a cikin hukumomin tsaro da wasu a sauran bangarorin da ke haɗin gwiwa don kwato duk ƙadarorin da aka samu ta hanyar cin hanci da rashawa.
Masu sukar shugaba Hakainde Hichilema sun yi zargin cewa ana yin kame kan zarge-zargen cin hanci da rashawa ne kawai kan abokan adawar siyasa. Suna masu bayyana hakan a matsayin cin mutunci na gwamnatin da ta gabata. Shugaban kasar Zambia ya dage kan cewa yaki da cin hanci da rashawa ba yana nufin cin zarafin abokan hamayyarsa na siyasa bane. A shekarar 2022, hukumomin Zambia sun kafa kotun hukunta laifuka da suka shafi tattalin arziki da kuɗi don hanzarta bin diddigin shari'o'in cin hanci da rashawa. Ya zuwa yanzu ba a samu wani hukunci da aka yanke ba.
A gaida Binta Yaro da ta karanto mana fassarar rahoton Kathy Short. To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma lokaci ne da Aliyu Mustapha zai shigo da shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Muhammad ya kawo General Abdurrahman Chani wurin shi kuma ya aiki da shi shekara 10. Me yasa da Bazoum ya zo ba hidda Abdurrahman Chani ba? Daren da za a rantsar da Bazoum aka so a juyi mulki. Da Chani bai yi tsaye ba aka yi wannan. Da Bazoum ya zama shugaban kasa bai zama shugaban kasa.
Da Alhaji Isuhu Muhammadu ya jaye wasu bisa kai ga tahiyar da jagorancin mulki bai tsaya kusa da gidan shi gidan gwamnati ya koma ya zamna meter 400 ko 500 da fara shugaban kasa mutane su zo wajen shugaban kasa su je wajen shi shi dai ba di ba ka gani a kasar Najeriya da Buhari ya sauka daga mulki koma ya gare su ya bar Tinubu ya sa wanda ya kamata ya saka da Isuhu yayi haka nan ya kyale Bazoum da jam'iyyar Fendesta da duk wanda ya zo wajen shi ya ci mishi ya kawo ni kuri ya ci mishi ta can wajen su ku shirya da kai da shi duk guda ne.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cigaban muhawara da muke kawo muku dangane da zargin da ɗaya daga cikin ƴaƴan hambararren shugaban jamhuriyar Niger Mohamed Bazoum ta yi na cewa tsohon shugaba Isuhu Muhammadu yana da hannu wajen kawar da mahaifin nasu daga mulki a juyin mulkin da su Chani suka yi. Yau za mu kawo muku kashi na biyu na muhawara da wakilinmu Suleiman Muni Barma ya shirya mana tsakanin Asmanu Muhammadu mai goyon bayan shi Isuhu din da kuma Sahanin Muhammadu da ke goyon bayan Bazoum. A cikin muhawara ta yau za ku ji inda za a yi magana cewa me yasa tunda Isuhu ya taka rawa sosai wajen tsaye da Bazoum takara a kuma ya ci me yasa kuma zai yi kokarin ganin bayansa. Sannan kuma shi me yasa Isuhu din kamar yadda kuka ji a ɗanɗano bai yi abin da Buhari ya yi ba. Dangane da yadda Buhari ya kyale Tinubu ya tafi abin da sa daura ya zauna. Ba da ba haka ina gaskiyar zarge da wasu suke na cewa Isuhu yana kokarin ya dawo ne duk wannan yana cikin muhawarar yau ba tare da bata lokaci ba. Isuhu ja muje.
Sahanin idan ka saurari bayanan da shi Alhaji Asmanu Muhammadu ya yi akan wannan al'amari an yi Muhammadu Isuhu zai iya kifar da babban amininsa daga Karaga alhali shi ruwa ya tsaki sai ya hau Karaga nan.
Abin da nake so in tabbatar ma masu sauraron mu saboda abinda Asmanu bai sani ba ɗan Niger kowa yana da hankali yana da kayan hankalin da zai gane shin da Alhaji Isuhu Muhammadu bai da hannu cikin jinkurin juyin mulkin wannan da ya kai ruwa ya kai tsaki yana nemi cewar da a gyara ba shi idan ya koma gehe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewar da sun samu guri so da suke so an tabbatar da transition an kare da Bazoum shin da wa zai gale ne da yayi haka naki bai yi ba kuma kowa ya gani duk irin rawar da ya taka lokacin da anka juyin mulki a kasan Mali da kasar Burkina Faso sanction ma wanda anka asa da yawo ta azama kasar Niger da yunkurin juyin mulki wanda anka yi a wannan lokacin shi ma a matsayin shi lokacin yana shugaban kasa ya nemi wannan sanction a azama wannan kasashe kenan inda bai da hannu bai iya yiwuwa a ce hawar haka bai kwandana kudeta wanda anka yi ma amini shi wanda shi wannan bawan Allah ya yi gwagwarmaya a tsawon shekara 30 da wani abu don saboda ya tabbatar da Alhaji Isuhu Muhammadu a matsayin shugaban kasa. Ai cewa nika shi ma Isuhu sai da sun ka kama mishi ne zaman to shugaban kasa kuma abu na biyu wanda suke hudin suna kura din cewa da su isu shi yayi ruwa yayi tsaki dan saboda fazo ne zaman to shugaban kasa ina sa in tuna ma Asumana ya sani kuma wannan zancen zan hudi shi saboda energy su ja gaba daya na farko mamburkin president gaba daya isu ai ba da nan bane yayi ta president gaba daya tambayar an kowa da daidai kiya su cikin munahuci dan saboda ya tabbatar da cewa ga yadda yake so ya samu an please bisa shi kanshi bazo kowane da daidai tambayar shi to dan takarawa ne nake so in sa dan takara mai ra'ayinka kana tsammanin mai mutane za su ta mai yawan su dukan su kowa wanda sun ka gwadi bu su ji dadi ba kowa ya san su da wadawa ne da cikin su amma mai yawan su duk gaba dan su kam duk abin da shi yake haka son ka bi shi dama ce wanda dan ya samu ya kara samu amana da yarda ta shi aminin shi Alhaji Bazo Muhammad bisa ce wanda ya taka rawar dan shi zan dan takara ya taka lalle nayi imani da Isuhu ya kama dan saboda Bazo mai zan dan takara ya saboda manuhoyi ne ya kama dan Bazo mai zaman to shugaban kasa amma wani abu wanda ya kamata shi sani kuma magoya ban shi sani ce wanda iko huska Allah ne Allah shike ba da iko ga wanda ya dama da lalle ko shakka babu Allah bai zabe Alhaji Bazo Muhammad a matsayin shugaban kasa ba in duk duniya ta taru ta ce ta san shi zama shugaban kasa ba zai taba yiwa ba kenan zabe ne wanda Allah yayi ɗan Niger da shi Isuhu da jam'iyyun siyasa wanda sun ka kama wanda mama na jam'iyyar PDS da rauni sun ka kama dan saboda Alhaji Bazo Muhammad da zaman to shugaban kasa
sanin ba ganin shi Isuhu yana yin haka ne watakila dan saboda a warware wannan al'amari cikin maslaha dan kada wani babban rikici ya sarke irin yadda aka gani a wasu kasashe kwatankwacin su Sudan haka
to naji dan kai rikici ya barke da ya gwada abun bai nasara ba sai shi jaye shi ba kuma wani abu nake sayin gwadi da Alhaji Isuhu Muhammadu ya jaye wasu bisa kai ga tahiyar da shagorancin mulki bai tsaya kusa da gidan shi gidan gwamnati ya koma ya zamna meter 400 ko 500 da fada shugaban kasa mutane su zo wajen shugaban kasa su je wajen shi da shugaban kasa kama hanya zai tafi wajen taro na duniya shi ma sai shi ke washi tahi ya kawo ta kungiya sunan kungiya ta fi shi dai ba di baka gani a kasar Najeriya da Buhari ya sabka daga mulki koma ya garin su ya bar Tinubu ya sa wanda ya kamata ya saka da Isuhu yayi haka nan ya kyale Bazum da yan jam'iyyar PDS da duk wanda ya zo wajen shi ce mishi ya kawo ni kori shi ce mishi ta ce wajen su ku shirya da kai da shi duk guda ne ni na kare nawo a gidan mulki ba ni da wani ra'ayi ba ni da wani abu amma tsayawa yayi shina iyawa shina neman yadda za shi kawo tarna ibsu ta yin mulkin Alhaji Bazum wanda kowa ya sani abukan hamayya sun sani
Alhaji Asumana wannan yarinya Hinda Bazum ta koka a kamar da yadda ake kokarin cirewa mahaifinta rigar kariya da nufin hana masa shiga siyasa wanda kuma ta dora alhakin hakan a wuyan shugaba Isu Muhammad duk wanda cewa gwamnatin SNSP ce ta buƙaci kotu ta cire wa shi Bazum din rigar kariya kuma tana kwatancewar Isu yana kokarin a yadda zai samu damar shiga zabe saboda yana kwadayin sake dawowa ya ja ragamar ƙasa
ba zancen rigima bane ko zancen an yi kara itace abin da sa kagawa shi Sahanun ban san ba ko ɗan Niger suna saurare shi amma yana lashewa da Isu Muhammad ya saka da shugaban kasa ai Bazum shine shugaban kasa kuma shi yabba Isu Muhammad wannan gida inda yake ciki gidan gwamnati ne ba Isu Muhammad bane ya zabi gida ya kai kanshi cikin gidan na farko kenan na biyu sojawa suka ce soji garden presidential a tare da Isu Muhammad kashi mance da Bazum ke shugaban kasa me yasa ya bar sojawa gidan Isu Muhammad tambaya ta biyu kenan tambaya ta uku Isu Muhammad ya kawo general Abdulrahman Chani wurin shi kuma ya aiki da shi shekara 10 me yasa da Bazum ya zo bai da Abdulrahman Chani ba
Alhaji Asumana wasu na ganin irin babbar alakar da ke tsakanin Abdulrahman Chani da Isu Muhammad ita kanta za ta iya sawa Chani din nan ya kifar da Bazum domin watakila cikar gurin shi da Isu
shi diba a hada shugaban kasa da Bazum yake jagoranci babu dan tarayya guda kaf da zaka zuwa yan tarayya militan gin tarayya na keta kamar garin su inda shi to ko da nasa a keta shi ya san ba shi representan wani abu department kin keta
ka tambaye ni ka bincika
abin nake tabbatar maka a keta ba ka representantin komi sannan abukanka
irin su Anji, su Mamayanku, su Aliseku a gingimi. Don alaka Isu Muhammadu da Chani, kasumance daren da za a rantsar da Bazum aka so a juyi mulki. Da Chani bai yi tsaye ba aka yi wannan, da Bazum ya zama shugaban kasa bai zama shugaban kasa. To amma da suka su butulu ne, ka lura, da suka zo fara shugaban kasa wata uku Bazum ya zama shugaban kasa. Sai suka ce Isu Muhammadu ya hana Bazum aiki. Isu Muhammadu ya yi kara ya yi tace. Su ne waɗannan ‘yan yara da ka gani, gurbinsu da kake gani bisa duka shafuka na WhatsApp, wanda dukkansu yalla in ba su hannun ke cikin Nijar ba, gaba ɗayansu babu guda cikin Nijar, sun gudu. In suna kishin ƙasar nan kuma suna kishin Muhammadu Bazum, su zo su zamna kamar yadda aka kama Abba ɗan Isu Muhammadu. Bisa ya yi zancen cewa a maida mashugaban ƙasa Bazum mulkin shi, juyin mulki ba amince da shi ba, yau yana gidan kaso da filinge. A jam'iyyar Pendon Tarayya, duk ɗan tarayya na kirkir, babu mai iya zagin Isu Muhammadu.
Ba zagi ba ne, zargi ne ko Alhaji?
A'a, zanun ce ma ya ce wa Isu ya ci amana, amma ina
ba zagi ba ne
na tabbatar da inda sanu uba ne ke da rai. Duk abin da ya faru a tarayya, wallahi tallahi ba zai yi tsokaci irin wannan ba, na cewa Isu Muhammadu ya ci amana. Ba ka iya cewa mutum ya ci amana kana hasashe, sannan shi wannan ambasada na horan shi dole ya zargi Isu Muhammadu. Faske ɗan ƙasar Niger sun gane abin da horan shi take yi nan ƙasar nan, kuma ana zargi Kadiba Modi aka aika ya tahi Mali ya yi hulɗa saboda sojojinmu su samu shiga ƙasar Mali. Da ya zo horan shi ta ce mashi shugaban ƙasa Muhammadu Bazum ya hidda Modi da chef d'état major in yana son su zamana. Kaga a wannan abun me ya kari da haka?
To a gaishe ku malamai. A kashi na gaba da za mu kawo muku rana wato yin Allah ya kai mu, za ku ji dalilin da ya sa Faransa ta bi layin masu zargin Muhammadu Isu da cewa yana bikin kulle makircin juyin mulkin da aka yi wa Muhammadu Bazum. Sannan akwai wani cece ku ce da rashin fahimtar juna ne tsakanin Bazum da Muhammadu Isu, ko kuma Bazum da Chiani kafin wannan juyin mulkin ya faru? Ko me yasa har yanzu Isu yake ci gaba da zama gidan gwamnati a can Yamai? Duk wannan suna cikin abubuwan da muke son taɓawan Allah ya kama rana. Wato yanzu dai muna godiya ga su baƙin na masu malam Muhammadu da kuma Sahanin Muhammadu da kuma musamman shi Sulaiman da bar mu wakilin mu a can Yamai. Mun ba ku lafiya.
Madalla, yanzu kafin mu yi sallama da ku, ga Mahmud ya dawo da labarai a takaice.
Rahotanni daga Gaza na cewa kayayyakin agaji na karewa yayin da manyan hanyoyi biyu da ake tsallakawa na kusa da Rafah suka ci gaba da kasancewa a rufe a ranar Litinin. Hakan na faruwa ne yayin da masu ayyukan agaji ke ta faɗi tashin ganin sun raba sauran kayayyakin agajin da suka rage ga ɗaruruwan dubban Falastinawa da suka rasa mahallansu. Yayin wani taron manema labarai da ya yi a ranar Litinin, mataimakin kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya ce za a dakatar da ayyukan raba kayayyakin agaji a yankin na Rafah da ke kudancin Gaza. Michael Cohen, wanda a da hadimi ne kuma lauya ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump, ya faɗa wa kotu cewa Trump ne ya ba shi umarni ya biya jarumin fina-finan batsa Stormy Daniels $130,000 a matsayin toshiyar baki kwanaki kaɗan kafin zaɓen 2016. Cohen ya ce an biya Daniels kuɗin ne don ta yi gumda bakinta kan wata mu'amala ta lalata da take zargin ta yi da Trump. Kudaden da shi Trump ɗin ya saka a matsayin kuɗin aikin lauya da ya biya Cohen. Tsohon hadimin na Trump ya kwashe sawo'i da dama, yana ba da shaida a kan Trump a kotun ta New York a shari'ar da ita ce ta farko da aka taɓa tuhumar wani tsohon shugaban Amurka da aikata laifi. Fada gwamnatin Amurka ta White House a ranar Litinin ta ce tana iya bakin ƙoƙarinta wajen ganin an gaggauta aika makamai ga Ukraine don tunkarar dakarun Rasha a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar. Mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar White House Jack Sullivan ya faɗa manema labarai cewa nan ba da jimawa ba Amurka za ta sanar da sabon tallafin kayan soji da za ta aika wa Ukraine.
Masu sauraro, da takaitattun labaran ne kuma za mu naɗa tabarmar shirinmu na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya, sai kuma Dadi Balawi da ya shirya ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Nashwan. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.